24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Har yanzu dai Hanifa Kabir Isa ce tare da Ibrahim Ka Almasi Garba da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi na yau Alhamis 27 ga watan Oktoba. A cikin shirin za a ji cewa masu ruwa da tsaki sun yi alƙawarin kawo ƙarshen ƙarancin man fetur a Najeriya bayan fuskantar ƙalubalen ambaliyar ruwa da taɓarnata abubuwa a wasu jihohin tarayyar ƙasar.
Abin da ya kama na ɗan tsaiko wannan maganar hanya ne kwanaki ya sa ba hanyar da motoci za su taho su kawo kayan.
Za kuma a ji cewa ita ma ƙasar Kamaru na fama da matsalar makamashi da ba a taɓa gani irinta ba, inda matan gida ke rasa inda za su sa kawunansu. Kamar kowace ranar Alhamis muna tafe da shirin na kasa ba kasawa ba wanda Suleiman Mumune ke gabatarwa. Akwai mu kuma da sharhin jaridun Ghana, amma yanzu sai a gyara zama a saurari kashin farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurari, da fatan ana kan shan hantsi lafiya. Ga labaran. Jiya Laraba, kasar Jamus ta bullo da wani shiri na halatta tabur wuyuwi, wanda hakan ka iya maida ita ɗaya daga cikin ƙasashen Turai na farko da suka halatta wuyuwi. Da yake gabatar da shirin a gaban majalisar zartaswa na shugaba Olaf Scholz, ministan lafiya na kasar Jamus Karl Lauterbach ya ce wannan shirin na da zummar cimma abin da ya kira kafa dokar da ta fi sassauta harkar wuyuwi a Turai, sannan a bangare guda kuma ta tanaji kasuwar wuyuwi mai tsauraran ka'idoji. Rahotanni na nuna cewa majalisar zartaswar Jamus ta amince da shirin, wanda ya bayar da damar fara bin wani mataki mai tsawo na halattawa da kuma tallar wannan ganyen. Dole dokokin Jamus su dace da matakan da tarayyar Turai ke daukawa a majalisance, kuma a ƙarƙashin wannan shirin gwamnati za ta sa ido kan yadda ake sarrafawa, sayarwa da kuma samar da wuyuwi a matsayin wani bangare na tsarin kasuwanci wanda aka halatta ake kuma kula da shi, a cewar Lauterbach, yayin da yake bayyana wannan sauyin a matsayin wani abin da ka iya zama abin koyi ga sauran ƙasashen Turai. Fadar shugaban ƙasar Rasha ta Kremlin ta ce shugaba Vladimir Putin jiya Laraba ya sa ido kan yadda dakarun bangaren ƙayyadaddun makamin nukiliya suka yi atisaye, wanda aka shirya da zammar kwatanta yadda za a tunkari duk wani gagarumin harin nukiliya. Gidan talabijin na Rasha ya nuna wani faifan bidiyo na yadda Putin ke kallon rawar dajin ta wani ƙirƙeken akwatin talabijin, inda wasu kwamandojin soji suke ta bayanai. A rahoton, ministan tsaron Rasha Sergei Shoigu ya ce a rawar dajin an yi amfani da abubuwan da suka hada da jirgin ƙarƙashin ruwa mai makamin nukiliya da jiragen yaƙi masu dogon zango, an kuma yi gwaje-gwajen nau'ukan makamai masu linzami. Wasu magoya baya sun kamanta zama Prime Minister Ingila da Rishi Sunak ya yi da yadda Obama ya zama shugaban Amurka, inda suka nuna kamanceceniyar hakan a zaben Barack Obama na shekara ta 2008 a matsayin bakar fata na farko da ya zama shugaban Amurka. Sunak, wanda ba Indiya ne, shine Prime Minister Burtaniya na farko da ba farar fata ba. An nada Sunak ɗan shekaru 42 cikakken mai bin addinin Hindu Prime Minister shekaran jiya Talata, bayan da ya samu goyon bayan akasarin mambobin jam'iyyar Conservative a majalisar dokokin ƙasar, kuma rabon a samu matashin shugaba haka a Burtaniya tun shekaru sama da 200. A Iran, wasu 'yan bindiga sun bude wuta cikin wani masallacin 'yan Shi'a da yammacin jiya Laraba, inda suka kashe mutane 15 tare da raunata wasu sama da 40 bisa ga bayanan jami'ai. An kai harin ne a masallacin Shah Shirak da ke birnin Shiraz. Kafafen yaɗa labaran gwamnati sun bayyana harin a matsayin na ta'addanci, suka kuma ce an kama 2 daga cikin maharan. Zuwa yanzu dai babu wata ƙungiya da ta ɗau alhakin kai harin.
A gaida Ibrahim, kafin mu kawo muku kashi na biyu na labaran duniya, bari mu kawo muku rahotonmu na farko. Masu ruwa da tsaki sun yi alƙawarin kawo ƙarshen ƙarancin man fetur a Najeriya, bayan fuskantar kalubalen ambaliyar ruwa da ta lalata abubuwa a wasu jihohin tarayyar kasar. Al'umma dai na bayyana ra'ayinsu yayin da kasar ke ci gaba da samun karancin man fetur din. Wakiliyar muryar Amurka Halima Abdulrauf na dauke da karin bayani.
Matsalar karancin man fetur ya kara ta'azzara a sassa daban-daban na Najeriya daga ranar Talatar da ta gabata. Lamarin da ya tallastawa masu ababen hawa da direbobin motocin kasuwa shafe sa'o'i ko kuma kwana a gidajen mai a lokacin da suke fafutukar samu don gudanar da al'amuran su na yau da kullun da kuma jigilar fasinjoji kamar yadda wasu direbobi suka bayyana.
Sunana Muhammad, gaskiya muna shan wahala saboda yanzu haka ni misali ina neman mai in ayi ni guda ba zan iya samu ba sai dai in bari da daddare in je in fara bin la'in bar motan a wurin gari na wayewa karfe 6 sannan in za a buɗe ina iya samu amma in dai mutum ya je karfe 7 ba lalle bane iya samu mai ranan.
Sunana Abdulmaji, alangin mai da ake fuskanta gaskiya muna siyan mai naira 240 sai 245 muna samun mai a wasu gidajen mai a bypass idan kuma kika samu hanya za ki je irin su jira zaki samu gidan mai a kan hanya da za su ba mu mai a kamo naira 200 da wani abu ko 200. In kika je gidan man da ke normal price ba dan bumburutu ba insha Allah za a samu mai amma mai kin yi layi dogo.
Tun dai an bumburutu suka fara amfani da wannan matsalar wajen cin nasu kasuwa inda suke sayar da litar man fetur a kan naira 240 zuwa 400 a yawancin sassan kasar da suka hada da manyan birane kamar su Abuja, Lagos, Port Harcourt da dai sauransu. Shin akwai mafita ga wannan al'amarin karancin man fetur da yake cinyewa musamman a makonnin baya-bayan nan? Shugabannin kungiyoyin IPMAN da NATO sun yi karin bayani.
Sunana Yusuf Lawal Othman, ina national president na kungiyar masu motocin da kuma mai a Najeriya. To an dan samu matsala sati kamar biyu da ya wuce saboda ambaliyar ruwa da aka samu wajen jihar Kogi kamar wajen su Lokoja da sauran kasashen South East da South South, amma kuma alhamdulillah an samu sauki. Amma abin da na sani shine matsalar da aka samu ta tara hanya saboda wannan ambaliyar ruwa da kuma lalacewa hanya, an ba da kwangila an zo ana dan gyara muna ciko irin namu, kuma ni na tabbata akwai isasshen mai. Motoci kuma sun fara zuwa dan yawancin mutane sun dan karaya direbobi kenan da masu motoci saboda wannan ambaliyar ruwa. Wasu sun zo sun yi parking motoci, wasu motocin da suka lalace sun fice sun nemi gyara. To wannan masu parking din sun dawo kan hanya wanda ba su da gyara an musu gyara. So insha Allah abin ba zai wuce sati daya ba Allah da ko zuwa sati biyu.
To ni sunana Bashir Salis Tahir, ni da zonan chairman na IPMAN Northwest. Abu na kai da zan fara magana shine wato shi mai duk lokacin da ka samu karancin shi na kwana daya za ka kata wajen kwana 10 kana yi irin yadda zai wadata a gari. Kuma man nan ba wai babu shi ba, ita NNPC tana da wadataccen mai a Lagos jiragen su sun zo. To abin da ya kama da dan sai ko wannan maganar hanya ne kwanaki yasa ba hanya da motoci za su taho su kawo kaya. To kuma abu na biyu da ya kara faruwa a kai kamar yanzu kamar shi MD din da su members ɗinmu na IPMAN akai committee suka tafi Lagos don su ga ana raba kaya distribution ɗin kowace jiha ana tuturo kayan don a yanke wannan wahalar banki faruwa. Amma akwai mai isasshe in Allah ya yarda nan da sati ɗaya na tabbatar magana mai ya wuce.
Idan ana iya tunawa dai ambaliyar ruwa da aka fuskanta a wasu sassan kasar kamar su jihar Kogi a makonnin baya-bayan nan na ɗaya daga cikin dalilan da ya jawo matsalar karancin man fetur ɗin musamman a birnin tarayya Abuja. Lima Abdulrauf, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Halima, yanzu kuma ga Ibrahim da kashi na biyu na labaran duniya.
To Hanifa, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken jiya Laraba ya sake jaddada kudirin Amurka na tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a mashigar ruwan Taiwan da kuma ganin an daidaita tsakanin China da Taiwan cikin lumana. Game da batun Taiwan, muna nan kan matsayar da ake tun shekaru gomai cewa waɗannan bambance-bambancen na buƙatar kula da su a kuma magance su cikin lumana, cewa ba zai yiwu ba kuma bai kamata ba wani bangare ya yi gaban kansa wajen canza yanayin da ake ciki a halin yanzu, musamman ma ta wajen amfani da ƙarfin soji. Cewa muna da sahihin muradin zaman lafiya da kwanciyar hankali a mashigar ta Taiwan, a cewar Blinken jiya Laraba yayin wani taro da kafar labarai ta Bloomberg ta shirya. Kalaman na wannan babban jami'in diplomasiya na zuwa ne ƴan kwanaki kawai bayan da shugaban China Xi Jinping ya faɗaɗa ikonsa ya kuma ƙara ma muƙarrabansa girma bayan da ya samu wa'adi na uku a matsayin sakatare jara na jam'iyyar Communist ta China kuma babban jagoran sojojin ƙasar. A ƙarshe, shugaban Amurka Joe Biden ya gana da shugaban Isra'ila Isaac Herzog a fadar White House jiya Laraba don tattaunawa kan matsalolin tsaron yankin gabas ta tsakiya, ciki har da barazanar da Iran ke yi da yadda Isra'ila za ta zarfafa dangantakarta da Larabawa a yankin. Biden ya jaddada ƙudurin Amurka na goyon bayan Isra'ila. Zan furta har sau 5,000 a tsawon lokacin da nake aiki, cewa Amurka ta ƙuduri aniyar goyon bayan Isra'ila bisa ga ƙa'idarmu, ra'ayoyinmu da kuma abubuwan da ke muhimmai gare mu. Abinda ya gaya ma Herzog kenan a gaban manema labarai gabanin ganawar tasu. An yi wannan ganawar ce gabanin yiwuwar samun sauyi a siyasar cikin gida ta kowace, yayin da Amurka da Isra'ila ke fuskantar zaɓuka a makonnin da ke tafi. Kawancenmu da ƙaƙƙarfar alaƙarmu sun zarce dukkan bambance-bambancin siyasa da ra'ayoyi da kuma jam'iyyu, a cewar Herzog.
Ibrahim Ka'almasi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To bari mu kawo muku rahoto na gaba inda zai kai mu kasar Kamaru, a inda ake fuskantar matsalar ƙarancin makamashi da ba a taba irin ta ba, ta yadda matan gida ke rasa inda za su sa kawunansu, wanda ake ganin ya zama muhimmi hukuma mai kula da makamashin ƙasar ta ga cewa ta magance al'amarin. Wakilin muryar Amurka Muhammadu Rabi'u na dauke da ƙarin bayani.
Rashin iskar gas a Ngaundare ya zama ruwan dare duban yanda aka kwashe sati uku ba tare da ita a cikin kasuwa ba. A rashin SADP da ke garin babu tulu ko kwaya ɗaya tilo.
Yau kwana uku kenan na zuwa wannan gidar sayar da iskar gas, amma Allah da ikonsa an sanar da ni cewa zuwa azahar mota za ta zo cike da makamashi.
A duk lokacin da mabukata suka yi katarin samun iskar gas, she kuma farashi ya tashin goron zabi, inji wani customer.
Abu ne wanda ake sayarwa jaka 6.5, to yanzu ko an wayi gari babu duk cikin garin nan yau. In ka zo kuma kai katari ka samu a ce mashi ka bada jaka 16 maimakon jaka 6.
Wani mai hada-hadar cinikayyar da bai so an bata sunansa ba gani yake yi cewa wannan batun ya kai lahaula, ya kara da cewa
ko an wayi gari babu duk cikin garin nan yau. To in ka zo kuma kai katari ka samu a ce mashi ka bada jaka 16 maimakon jaka 6, wato abin da ina wani kusance tashin goron zabi.
Duban yanda lamarin ya tsamari ne yasa wani jami'i mai kula da iskar gas na kasar baki daya ya tofa albarkacin bakinsa.
Jirgin ruwan farko da ya fara isowa tekun Duwala muna jiran biyar kuma da za su biyo bayan su. Wannan matsala da aka samu game da makamashin iskar gas an samu wato mafitafin Allah yadda akwai makamashin iskar gas da za a samu a wadace, domin akwai wato jiragen ruwa da suka taso daga ƙasashe na Turai za su zo.
Sama da mako uku a garwar Marwa da Ngaundare, mabukata iskar gas na fiskantar matsala game da wannan makamashin. Wannan kalubalen ya samu asali tun lokacin da Rasha ta afka mai Ukraine, ya kuma haddasa ƙarancin da ya gurganta harkokin tattalin arziki a Kamaru. Muhammadu Rabi'u Damba, muryar Amurka daga nan Ngaundare cibiyar Adamawan Kamaru.
A gaida Muhammad, kar a sha'afa, wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a koda yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukan mu na yanar internet, wato a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com, domin sauraron shirye-shiryenmu. Kafin mu je ga shiri na gaba, mu shakata da wannan. Thank you.
sarki ban mance da ku ba Hausawa ban mance da ku ba Hausawa
Yanzu kuma bari in koma gefe guda da Suleiman Muminu Barnama ya gabatar da shiri na gaba.
Nakasa,
nakasa,
nakasa.
Ba kasawa ba.
Nakasa ba za ta zama kasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum, barkarmu da sake haduwa a shirin Nakasa ba kasawa ba, wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Suleiman Muni Barma. Yau muke bankwana da Buhari Ismail Lawan, makaho mai horar da ƴan wasan wata kungiyar ƙwallon kafa a Kwantagora, jihar Neja. Dan shekaru 37 a duniya, Coach Buhari ya hadu da matsalar idanu a wani lokacin da yake kammala digirinsa na farko a fannin kimiyyar harsuna. Lamarin da ya sa tilas ya jingine komai don zuwa neman magani a ciki da wajen Najeriya. Haka kuma sabon yanayin da ya tsinci kansa ciki bai hana masa ci gaba da harkar kwallo ba. Hasali ma ya ƙara mai da hankali a sha'anin wasanni saboda ƙwarin gwiwar da yake samu daga abokan zama. A kashi na ƙarshe na hirarsu da wakilin muryar Amurka a jihar Neja, Mustapha Nasir Batsari, bakon shirin ya yi kira a taimakawa matasa 'yan ƙwallo, wato a basu damar zuwa ƙasashen Turai domin ƙara samun gogewa a wannan haraka, ta yadda za su ƙara daga tutar Najeriya a wannan fanni.
Hukumar ƙwallon ƙafa na Kwantagora da yake suke gudanar da wasanni, to Premier League da muka buga na 2019 wanda na ci, su suka bani wannan karamawa na shugaban gwarzon masu horarwa, wanda shugaban ƙwallon ƙafa na jihar Niger, Comrade Ahmed Yusuf Fresh, yana a wurin, wanda lokacin da aka kira sunana duk wanda ke saman nan wurin taron ba wanda bai miƙe tsaye ba. Akwai karamawa da dama wanda ita kanta karamar hukumar ƙwallon ƙafa na Kwantagora da aka fara kafata, ni ne mutum na horko da ya fara cin gasa da suka sa da na manya da na yara, kuma ni ne mutum na harko da ya dauki gwarzon masu horarwa a karkashin mulkin Alhaji Kabiru Master.
Yanzu menene kaman kalubale da kake fuskanta a cikin wannan harka ta ku?
Eto, kalubale akwai shi. Shi ne wannan lamarin ana yi babu masu dafawa, ba masu kamawa. Allah ya ji ƙarai Alhaji Abubakar Umfani ya rasu 11 ga watan 8 din nan wannan shekara. Shi ke rike da wannan tim din shekaru can baya har zuwa rasuwan shi. So a halin yanzu kuma tim din ga ta ne ga hannun Allah, babu wani wanda zai ka, ba wani wanda ke kamawa, wanda lamarin kwallon lamari ne na kuɗi. So gaskiya ba mu da wani wanda za mu ce a matsayin tim manager a halin yanzu wanda zai rike wannan tim din, shine babban kalubale, saboda kwallo ba ta yi ba kuɗi, na dole a sayi kwallo, dole a sayi ma ƴan kwallo kayan wasa.
To yanzu me zaka ce ma musamman masu fama da na ƙasa irin ka akan jajircewa, kamar yadda ka jajirce ka zama fitacce a wannan harka a wannan yanki ta na masarautar kwanta gore da kuma Niger ma baki daya.
Abu na farko dai yana da kyau mutum ya dauki kaddara ko wace iri ne mai kyau ko mara kyau. Idan mutum ya imani da hakan za ka ga komai ya zo mashi da sauki. So ganin cewa Allah ya jarabce mu da lalura ko na makanta ko na guragu ko wani iri ne ma, to wannan ba shi bane zai sa kai isolate kanka daga cikin jama'a. Ya kamata kai ma ka shiga jama'a duk abin da ake ayi da kai, in dai ba jama'a ne suka kyamace ka ba, in an kyamace ka nan za a rungume ka. So yana da kyau a kowane lokaci gadan mutun ya bar kanshi baya. Shekaru na ba za su wuce shekara 36 ko 37 ba.
Amma ya zurfin karatunka?
Nayi karatu har na kai matakin nayi degree na farko a Usman Danfodio University a Sokoto, wanda yake anan ne lalura mai tsamari, wanda yake ina aji biyu a shekara ta 2008 na dakatar da karatun, muka je neman magani kasan Egypt har muka zo muka je kasan India har muka je kasan Saudi Arabia a Jidda duk a kan neman magani, wanda daga bayan nan na koma na karasa karatuna a shekara ta na koma a shekara ta 2014 na kammala 2016, wanda yake ba dole lura ba ya kamata ne mu kare 2010. To a bisa lura muka koma kuma Allah ya taimake mu muka karasa karatun.
To kuma a makaranta ba bangaren kwallo ka karanta ba ko wasanni ba ko?
A'a, bangaren harsuna na karanta, linguistics kenan. Insha Allah.
To yanzu daga karshe me ya fatan ka?
Eto fata na shine mu samu waɗanda za su kama abun su shigo cikin lamarin harkan wasanni dan a tallafa ma yara. Akwai yara masu hazaka, to amma rashin taimakawan yakan sa su fara kwallon su gida su kare gida, saboda wanda ke can turan ba wasu hinsu bane, so rashin tallafawa ne. Idan za mu samu za su tallafa, to mu kuma taimakon Allah za mu hito da yara zarata wanda duniya za ta alfahari da su.
To masu sauraro, nan za mu dakatar da wannan shiri a yau, sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. Yanzu a madadin mai horar da 'yan wasan kungiyar kwallo ta Amfani Kwantagora, Buhari Ismail Lawan da wakilin muryar Amurka Amina Mustapha Nasir Batsari, ni Sulaiman Muni Barma da duka abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku muni lafiya.
Da Suleiman, yanzu kuma ga Ridwan Abbas da sharhin jaridan Ghana.
Da babban jaridar kasar Ghana da mu so mu sharhin jaridin na yau, kuma babban labarin ta shine marasa rinjaye a majalisa sun gabatar da motion din tsige ministan kuɗi a majalisar dokoki yau. Jaridar ta ce shugaban marasa linjaye a majalisar dokoki Haruna Idris ya gabatar da motion din tsige ministan kuɗi Ken Furata. Wannan motion din ana sa ran shugaban na marasa linjaye ya gabatar da shi yayin zaman yau wato talata. Marasa linjaye a kan haka sun yi kira ga takwarorinsu a bangaren masu linjaye da su mara musu baya akan wannan motion yadda za su sa mu kaso 2-3 na mambobin majalisar dokokin 188 ya karfafa motion din fidda ministan na kuɗi. Ita kuma jaridar Ghanaian Times wannan labarin tarwaito. Matakan kawo ƙarshen faduwar darajar CD, bankin Ghana, sauran bankuna da wuraren sayar da kuɗaɗen ƙasan waje za su yi wani gawurtaccen taro. Jaridar ta ce bankin Ghana ta shirya tuntuɓar manajojin commercial banks da masu aikin canjin kuɗaɗe yau a matsayin matakan kawo ƙarshen faduwar darajar CD da kuma kawar da yadda farashin kuɗaɗen na waje ke fantsama. Taron zai kuma yi ƙoƙarin gane hanyar tabbatar da yadda ake rabon kuɗaɗen na waje domin tabbatar da cewa waɗanda lalle ke buƙatarsa sun samu. Ƙungiyoyin 'yan trader a birnin kuma sun soma yajin aiki. Jaridar da Herald ta ruwaito wannan labarin an samu karancin kaya a kasuwar Kumasi gabanin zuwan bukin Kirsimeti, yayin da kungiyoyin ƴan tireda guda shida sun ka dakatar da saida kaya da sun ka harka da ake shigowa da su daga Togo. Dalili dai shine domin mambobi na kungiyar wanda ke shigowa da kaya daga Togo sun soma wato yajin aiki na makonni biyu a dalilin faduwar sidi haka barkatai wadda ya sa kudin kayayyaki yayi sama. Ma'aikatar ministar filayi ta umurci a rajistar dukkan tafiloli wato excavators. Jaridar The Chronicle ce ta rawaito wannan labarin. Jaridar ta ce ma'aikatar ministan da ke kula da filayi da albarkatun kasa ya ba da umarni masu mallaka da kuma waɗanda ke aiki da kuma amfani da wato katafiloli excavators kenan a cikin kasar su yi rajistar su cikin kwanaki 7 a kananan hukumomi inda su ake amfani da su. A cikin wani jawabi da ministan wannan sashi John Jinapo ya sa hannu kuma aka gabatar da shi a nan Accra a jiya, yayi ka shedi cewar wa'adin da aka bayar na rajistar ne 2 ga watan Nuwamba shekara ta 2022 da kuma cewar a lokacin rajistar masu mallakar na waɗannan na mashin su tabbatar da abin da yasa suka saya ko kuma suke amfani da wannan mashin din da kuma inda za su yi amfani da shi. Da wannan muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau. Radwanullah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
A gaida Ridwan. To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a takaice.
Jiya Laraba, ƙasar Jamus ta bullo da wani shiri na halatta tabur wiwi, wanda hakan ka iya maida ita ɗaya daga cikin ƙasashen Turai na farko da suka halatta wiwi. Da yake gabatar da shirin a gaban majalisar zartaswa na shugaba Olaf Scholz, ministan lafiya na ƙasar Jamus Karl Lauterbach ya ce wannan shirin na da zummar cimma abin da ya kira kafa dokar da ta fi sassauta harkar wiwi a Turai, sannan a ɓangare guda kuma ta tanaji kasuwar wiwi mai tsauraran ƙa'idoji. Rahotanni na nuna cewa majalisar zartaswar Jamus ta amince da shirin, wanda ya bayar da damar fara bin wani mataki mai tsawo na halattawa da kuma tallar wannan ganyen. Dole dokokin Jamus su dace da matakan da tarayyar Turai ke ɗaukawa a majalisance. Fadar shugaban ƙasar Rasha ta Kremlin ta ce shugaba Vladimir Putin jiya Laraba ya sa ido kan yadda dakarun ɓangaren ƙayyadaddun makamin nukiliya suka yi atisaye, wanda aka shirya da zammar kwatanta yadda za a tunkari duk wani gagarumin harin nukiliya. Gidan talabijin na Rasha ya nuna wani faifan bidiyo na yadda Putin ke kallon rawar dajin ta wani kirkeken akwatin talabijin, inda wasu kwamandojin soji suke ta bayanai. A rahoton, ministan tsaron Rasha Sergei Shoigu ya ce a rawar dajin an yi amfani da abubuwan da suka hada da jirgin ƙarƙashin ruwa mai makamin nukiliya da jiragen yaƙi masu dogon zango, an kuma yi gwaje-gwajen nau'ukan makamai masu linzami. Wasu magoya baya sun kamanta zama Prime Minister Ingila da Rishi Sunak ya yi da yadda Obama ya zama shugaban Amurka, inda suka nuna kamanceceniyar hakan a zaben Barack Obama na shekara ta 2008 a matsayin bakar fata na farko da ya zama shugaban Amurka. Sunak, wanda ba Indiya ne, shine Prime Minister Burtaniya na farko da ba farar fata ba. An naɗa Sunak ɗan shekaru 42 cikakken mai bin addinin Hindu Prime Minister shekaran jiya Talata.
To masu sauraro, nan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi, sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya ni gabatarwa, sai Solomon Abu wanda ya haɗa mana shirin da kuma injiniyan mu na yanzu. Ni Hanifa Kabir Isa nake muku fatan alheri. Assalamu alaikum.